إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا رانر شابي وتقى المحرم shekara ta 1443 a safiyar Asabar, wadda ya dace da lissafin 21 ga watan Agustus shekarar miladiya ta 2021 daga makarantar Darul Hadithi Salafiya da ke Zaria a Nigeria, makarantar margayi Malam Albani Zaria, Allah ubangiji ya gafarta masa. Kamar yadda muka alƙaurata a wannan makaranta tamu, kuma daga wannan aji namu na Fasl Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ayo insha Allah za mu fara karatun daya daga cikin littafai wanda suke sune syllabus na wannan makaranta, shine littafin As-Sunna na Abu Bakar ibn Abi Asim rahmatullahi alayhi, wanda ya rasu shekara ta 282 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Wannan littafi ɗaya ne daga cikin littafai wanda suke wato a cikin jerin giyar syllabus, littafai da aka karrara don a karantar na aqida ta Ahlus Sunna wal Jama'a, aqidar Salafiyya, aqidar magabata na gari a wannan makaranta ta mai albarka. Malamin da ya littafin nan shine al-Imam Abu Bakr Ahmad ibn Amr ibn Abi Asim rahmatullahi alayhi. Babu shakka kira zuwa ga da'awa ga aqidar salafus salih al'amari ne wanda yake mai girma, kuma al'amari ne wanda yake wajibi ga duk wanda ya karanci aqidar kuma ya santa kuma yake shiryatuwa a bisa wato shiriyar abin da ke cikin aqidar Ahlus Sunna wal Jama'a. Dan haka zaka ga malaman sunna a wannan zamanin da suka gabata basu bada wato kafa ba, basu sassauci ba wajen kokarin karantar da aqida ta Ahlus Sunna wal Jama'a a wajejen laccoci da muhadarori a wuraren nadawat saminoni a wuraren hudubobi na juma'a a ainihin darussa na yau da kullum ko na makonni a munakashat na ilimi da ake yi a jami'o'i da cibiyoyin ilimi a harkoki na wato a bincike na kundayen digiri a matakai daban-daban a tarurruka na ilimi, hakanan kuma a ƙarƙashin wato abin da ake cewa social media ta hanyar tagridat, tweets ko wato nasharat sune posting ko wani abu makamancin haka. Balantana kuma a tike zuwa ga rubuta littattafai da kuma yin tahqiqin littattafai na malaman da duk waɗannan ayyukan da aka ga malaman Ahlus Sunna da ɗaliban ilimi na Ahlus Sunna wal Jama'a masu fin tafarkin Salafiyya ba sa daga kafa wajen yaɗa wannan aqida ta inda duk suka samu wato damar haka. To dan haka muka ga mu ma kamar yadda Malam Albani ya karrara, Allah ya gafarta mishi, wannan littafi na daga cikin littattafan da dama ya kamata a karantar da su tun bayo. Allah cikin hikimarsa mun ta kokarin mu samu lokacin da zamu saka karatun ba mu samu. Malam Dawud Al-Zahiri wanda shine coordinator namu, Allah ya saka mai da alkhairi, ya ta muni wato ya ta ainihin matsa mana lamba akan lalle an daura mun dauriyar kata littafin nan mu samu lokaci mu karantar da shi. To sai na ga dacewar bayan shawara da wasu ɗan uwa mu sanya shi a daidai wannan lokacin sai mu dinga wato exchanging din su muna interchanging tsakanin shi wannan littafin da kuma ɗaya littafin mu na Al-Istiqama na Ibn Taymiyyah. Allah ya sa mu dace. To kafin mu shiga cikin littafin kai tsaye za mu yi ɗan takaitacciyar muqaddima wacce za ta ɗauki abubuwa kamar guda huɗu. Abu na farko shine menene as-sunna a wannan context din, me yake nufi da as-sunna kamar da sun tafi yake nuni, da kuma muhimmancin karatun aqida shine gaba ta biyu, da kuma bayani akan shi littafin a takaice da kuma mai littafin. Abu na hudu na ƙarshe wanda zamu karanta, zamu tattauna akan muqaddiman nan, shine tafarkin da zamu gojar karanta da wannan littafi. Shi wannan littafi abu na farko shine as-sunna, mafhumus sunna. Lafazin as-sunna a harshen Larabci asalin ma'anar shi at-tariqa, wato hanya ko tafariki. Dan haka aka ce sunnatullahi ay ahkamuhu wa subulu, hanyoyin Allah da tafarkin Allah. Min amrihi wa nahyihi, kamar yadda Allah hayani yake faɗa. Sunnatullahi ma'ana tafarkin Allah, sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sunnatul baladi tafarkin mutanen gari kaza. Dan haka wannan shine asalin ma'anar shi a cikin lugha. Wasu malamai suna ganin ba wai kowace hanya ake ce ma dariqa ba, ake ce ma sunna ba, sai in hanyar ta kyau mai kyau ce. Kamar yadda al-Azhar yake faɗa a cikin Tahdhibul Lugha cewa as-sunna at-tariqal mahmuda, hanya ne kyau abin yabo al-mustaqima miƙaƙƙiya ita ake ce ma as-sunna. Dan aka ce fulanu min ahli sunna, wani yana cikin ahli sunna ma'anahu min ahli tariqatil mahmuda al-mustaqima, yana bin tafarki mai kyau tsayayye wanda aka sani a addinance cewa tsayayye ne. Shi lafazin sunnatu din muka lura asalin shi daga sa'na'na, sinun nunun nunun. Dan haka lafazin shi na wato harufan shi na tsakiya da na ƙarshe ainul kalima da lamul kalima mukarrar, kamar yadda zaka ce malala, madada, hamama, madda da malla da hamma. Haka nan shi ma sanna, sanna ya sinnu sunnatan, kamar yadda za'a ce madda ya muddu maddatan, malla ya millu millatan ko mallatan, gurgudan abinda ake so a faɗa. Haka hamma ya hummu himmatan. To irin waɗannan kalmomin ne ta zo a wurare a cikin Alƙur'ani, a wurare mabambanta da wasu daga cikin waɗannan ma'anoni, kamar faɗin Allah yu'minuna la yu'minuna bihi wa qad madat sunnatul awwalina a cikin suratul Hijr ne ko Hijr, na la yu'minuna bihi wa qad madat sunnatul awwalin ay madat siratul awwalin, tafarkin magabatan su ya wuce. Haka kuma a cikin Ahzab sunnatul sunnatal lahi, anan kuma sunnatal lahi fil ladina khalaw, an mishi nasaba ne saboda za a kaddara sannallahu sunnatal lahi, sanna za a kaddara fi'ili ne mishi nasaba sunnatal lahi lati kad khalat sunnatal lahi fil ladina khalaw min qabl, na cikin Ahzab. Haka irin fadin Allah qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in yaqulu faqad madat sunnatul awwali, shi ma duka da ma'anan wannan asira wato tafarki ko dariqa. Daka az-zajjaj yake fada a cikin ainihin littafin shi na i'rabul qur'an, yake cewa sunnatul cewa da aka yi faqad madat sunnatul awwali ay ayyanul azaba, sun ga azaba ƙarara, tafarkin da Allah yake bi game da kafirai shine ya dandana musu azaba idan sun kin imani. Allah ka tsare. Dan haka wannan shine ma'anar lafazin a larabci bi kulli basata. akan yi mishi jam'i a cikin sunan kamar da ake cewa milal haka himam haka ire-iren su irin waɗancan kalmomin da muka faɗa masu irin wannan kamantake ne zaka ga duka ana musu jam'i ne ta hanyar a cire ta'un din sai kuma ai fakkin idgamu idgami ne na almutamathilai ba irin na tajwidi ba irin na malaman nahwu sanna yasunnu sunnatan sai a ce sunan haka malla yamillu millatan milal haka madda yamuddu maddatan madat hamma yahummu himmatan himam haka ake mishi jami'i ta hanyar a cire ta'un ta karshe da aka kara sai kuma ai fakkin idgaman ya zama kowanne yana zaman kansa haka ake mishi jami'i to malaman fannonin musulunci muhimman fannoni suna amfani da lafazin sunna kowanne a istilahinsu akwai malaman hadisi akan gaba da malaman usulul fiqh da malaman fiqh da kuma malaman aqida ko waɗannan malaman wannan fannonin suna amfani da lafazin sunna da ma'ana da ta dace da irin tafarkin ilminsu alal misali malaman hadisi in suka ce as-sunna suna nufin kullu ma uthira anin nabi sallallahu alaihi wasallama min qawlin aw fi'lin aw taqririn da makamantansu game da suke cewa duk abin da aka samu daga manzala sallallahu alaihi wasallama wanda ya bada yake koyar da tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama wajen aikata ayyuka na addini ko ayyuka na aqida ko ayyuka na mu'amala sai suke sunan shi sunna su kuma malaman usulul fiqh kasance as-sunna suna nufin al-masdaru thani lit-tashri' mabubbuga ta biyu qur'ani a wurin su shine mabubbuga wato sources of legislature na musulunci inda ake tsakuro doka a musulunci sai su ce na daya shine al-qur'ani mai girma na biyu shine as-sunna to abinda suke nufi da sunna kenan idan suka ce wato sunna a usulul fiqh su kuma a mustalahul hadith sune masu cewa ma udhifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallama min qawlin aw fi'lin aw taqririn da kaza da kaza duk abin da aka danganta manzala sallallahu alaihi wasallam sai su ce shi sunna nan babu lura da yaya matsayin shi yake a halalle ko ba halal ba da wannan ne zaka ga malaman hadisi suke kiranta musu da suna as-sunan sunan abi daud sunan at-tirmidhi sunan an-nasa'i wato yana kawo duk abin da aka danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma malaman fiqh furu'a kenan su kuma suna nufin duk abinda ma dalla alaihi shar'u min ghairi iftiradin wala ijabin duk abinda shari'a ta nuna yana da kyau a yi shi amma bata ce dole bane kamar nafilfili a salloli a azumi nafilfili na tasbihi nafilfili na ayyukan sadaka na fitri duk abinda ba dole aka ce kai shi ne daga cikin azaim wanda dole kai sai su ce sunan shi sunna a gurin malaman fiqh kenan to asalin wanda yake damu mu shine a gurin malaman aqida kuma wannan darasi ne a cikin aqida ta musulunci malaman aqida idan suka ce sunna suna nufin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da tafarkin addini abinda zaka kudurci da abinda zaka bayyana ka aikata shine suke cewa hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallam fi usulid din wa ma kana alaihi min al-ilmi wal 'amali huwa wa khulafa'uhu wa man tabi'a sunnatahu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake akai da shi da khalifofinsa da wanda suka bayar su wa ma shara'ahu min al-hadi wal 'amali wash-shar'i aw aqarra da abinda duk annabi ya tabbatar na shari'a yace aikata yace a ci gaba da yin shi wannan shine fi muqabilil bid'i anan ne zaka ga sunna fi muqabilil bid'a da haka mu kiyaye alafuzan malaman farko aka ce bid'a shine muqabilus sunnati bi ma'ana hal aqdi abinda yake kishiyanta sunna da ma'anan sunna a matsayin aqida da yake takan yana so ita wannan ma'ana ta bid'a har ta shiga cikin abubuwan da suke na ibadat da sauransu kamar yadda muka sani da ka ba ga malamai tun ba yau ba suna sanya waltafansu suna ire-iren waɗannan kamar as-sunna na Abubakar al-Khallal littafi ne irin wannan sanan na aqida kamar as-sunna na Ahmad ibn Hanbal ko usul as-sunna wanda mun karanta shi anan kamar as-sunna na dan sa Abdullahi ibn al-Imam Ahmad ibn Hanbal kamar sharh as-sunna na al-Barbahari da makamantan su akwai su da yawa ire-iren waɗannan wannan sa daga cikin wato mafiya shahara da haka as-sunna anan ma'anar shi al-manhaju fil aqida shine ma'ana abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bi sunnati a hadisin al-irbab in ashkin shiga cikin rudani me zakai kamta Annabi yake alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di kuma yake cikin sahih al-bukhari da muslim zamu zo kan hadisin a gaba insha Allah to wannan take shi kenan dangane da ma'anar lafazin as-sunna a takeice kware da gaske sai mu kuma kan gaba ta biyu ta wannan muqaddima shine muhimmancin aqida in muka lura da kyau jama'a a wannan zamanin da muke rayuwa mutane sun canza wa ma'anar kalmar aqida ma'ana kalma ce kyakkyawa kalma ce mai muhimmanci kalma ce abin tuciya amma yanzu mutane ina nufin mafi yawan mutane ga magarin mutane in suka ce ka wani ya da aqida ko su ce kai ni ba na son masu aqidan nan ba ko ne ma aure aka ji da ce kai ya cika aqida wato kamar wani abin kyara ne to nan ba karamin kuskure bane a cikin jama'a mutane suka ce aqida suna nufin wai su a gurin su duk wani wanda ya tsaya tsayin daka akan yin abin da yake daidai sai su ce ai dan aqida ne har ma suna ganin su ba ruwan su da aqida ce ni ban da wata aqida to wannan kwatankwacin muke ce ni ban da wata manufa ban da tafarki a rayuwata kawai ya zama kamar karmami kenan iska ce take juya shi shine lazumin magana da mutane su aqida shine abu mafi muhimmanci a cikin ibadojin da ake a duniya domin karba aiki da rashin karbar sa yana da alaka da aqida Allah yana cewa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura a cikin suratul furqan zamu taho zuwa ga abin da suka gabatar na ayyuka mu mai da shi iska diddigar iska abin shekarwa me yasa saboda ba su da imani haka nan kallon hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ta tambaye shi mun karanta shi kwanan nan a cikin al-istiqama game da wani babban tabo dan uwanta mai suna Abdullahi dan Judu'an wanda aka ce a jahiliya yana da tukunya ta girki wanda sai an sa tsani ake hawanta yadda ka san in ka je irin manyan kantuna za a dauko kaya a sama sai an sa tsani to saboda tsayin tukunya in za a zuba ruwa ko nama ko maki sai an saka tsani sai an sa tsani wani ya miko da abu kamar guga haka a daga a juye a sake saukewa na kasan ya zuba a sake saukewa da haka ake hada tukunya kuma wuta bata mutuwa a gidansa saboda ciyarwa wanda kuma san ciyarwa na daga cikin hanyoyin da Allah yake so ka kyauta ma bayan shi amma wannan mutum ya mutu bai musulunta ba Aisha ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Muslim ya ruwaito cewa wannan mutumin ko wannan abin zai amfane shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahu lam yaqul yawman rana guda bai taba cewa rabbighfirli khati'ati yawmati bai taba cewa Allah na tuba ka yafe ni ya musulunta ba da ka wannan aikin bai mishi amfani ba rana da kiyama saboda mene babu asalin babu imani imani din nan shine aqida da haka yafi komai muhimmanci inda zaka gama dukkanin ayyuka amma baka samu aqida mai kyau ba zaka tsira ba amma kana da aqida mai kyau koda ka samu tasgaro a dukkan ayyuka to zaka tsira wata rana kallon hadisin Mu'adh mun karanta shi ba su dai ba su an karanta shi hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi haƙƙin da Allah ya daura wa kanshi game da bayi in dai suka yi tauhidi zai gafarta musu ko mun daren dadewa har Mu'adh ya ji wannan karatun roman shi ya kai rumu yace to ko na je in bayyana Annabi ce kaka fada a wata riwaya ta wani sabon wanda ba Mu'adh ba da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada mishi wannan magana kuma Annabi ya ce mishi ba ku me ka je kai bishara yana fita ba na manta ba Anas ko Abu Sa'id yana fita ya ga Umar da ya ga Umar da ya gaya mishi saboda murna Umar buge shi kawai saboda murna kawai ya kutufo da shi ya kusa suma da shi saboda murna irin wannan falala kalla hadisin bitaqa wanda al-Imam Muhammad ya rubuto shi da al-Imam Hakim game da mutumin da zai ta sako iyakar sako sako na al-Qiyama da tafi na sako mujalladi dubu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowanne daya duk iya ganin ka kowanne daya amma kuma ga wata takarda kwaya daya ta kuma dauke da la ilaha illallah da ya fada da sarkin zuciya idan aka daura a sikili har yana cewa ya Allah kada a mun izgili abinda kawai ta futa Allah ya ce a ka bari sai an auna ana sakawa ku wannan takarda kwaya daya za ta rinjayi duka wannan da ta tafi na zinubi saboda girman la ilaha illallah Allah ya alƙawarin duk wanda ya mutu da la ilaha illallah ya mutu yana ɗaya ta Allah to komun tarkatarkar da aka shiga komun sawarwarin da yayi wa kanshi wata rana sai ya tsira to kaga ashe ka san ilimin da zai sa wannan tauhidin shi ka tsira da shi koda ka samu matsaloli a sauran abubuwa ba abin da ya kashe muhimmanci da kai kuma mutane su zawo cikin taitayin su game da muhimmancin aqida abu na biyu saboda ita kyakkyawar aqida shi tauhidi shine al-ghayatul ula ta halittar dan adam Allah ya halicci dan adam saboda manufofi mafi girman manufar da yake da su bauta mishi kamar da Allah ya fara wa khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun Allah ya ce bana buƙatar komai a gurin bayi da su da aljanninsu da mutanensu in banda su bauta mu abinda kai Allah yake buƙata a wurin su buƙata wato ta abinda ya daura musu Allah baya son komai a wurin ka banda bauta sauran manufofin da Allah ya halicce ka dan su daga ciki akwai khilafa mai da Allah ya ce zan halicci wanda zai wakilce ni a bayan duniya idan Allah rubuka inni lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa da kuma ta'mirul ard raya kasa to duk waɗannan suna karkashin waccan manufar ita ce al-ghayatul uzma manufa wadda take mafi girma to ina abin da yake muhimmancin ka san asalin manufar da Allah ya kawo ka duniya shine dan ka bauta mishi ka dayanta shi har ila yau Allah ya yi umarni da yawa a cikin shari'arsa da ya ce a yi a aikata kaza a bar kaza malamai suka ce babu umarnin da ya kai girman umarni game da bautawa Allah da ɗayanta shi Allah yana cewa wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a a cikin surat nisa'i qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum da me ya fara Allah tushriku bihi shay'a wabil walidin ihsana da sauransu a cikin suratul an'am kenan ko haka irin fadan Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ga sunan dai da yawa a ko ina umarni mafi girma da Allah yake shine umarnin ayi tauhidi kada ayi shirka umarnin a bar bautar gumaka a bautawa Allah shi kadai da makamantansu sannan a tauhidi shine kadai aikin da a cikin ayyuka yake sa Allah subhanahu wataala ya gafarta maka zunuban ka komai yawan su duk wanda yayi zunubi yana kafirci zunubai komai girman su daga ran da ya tuba ya faɗi kalmar shahada to duk abin da yayi a baya Allah ya yafe mishi Allah ba zai kama su da shi duk ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka musulunta sawa'un a Makka ne ko a Madina da waɗanda ma sai da akai ta rigima da su suka yi musulunci ta annati amma daga baya suka musulunta irin su Abu Sufyan irin su Khalid irin su Abu Rudan As da ire-iren su irin su Ikrimah ibn Abi Jahl duk waɗannan sai da suka yi musulunci makirci suka yi ta annati suka jagoranci kullawa musulunci makarkashiya amma tunda suka musulunta ba a ambaton waɗannan ayyukan nasu a matsayin ana bin su bashi saboda girman musulunta da suka yi wannan yana nuni zuwa ga girman wato kadin kalmar shahada da kuma aiki da muqtada danta waɗannan kalmomi kanana suna iya bayyana maka muhimmancin tauhidi da kuma me yasa malaman musulunci suke bada muhimmanci wajen karanta da tauhidi da aqida da sanar da ita ga al'umma da yayatata da bayyana muhimmancin ta a koda yaushe sai mun Allah ka zuwa kan gaba ta uku ita ce batu akan wannan littafi na الامام ابو بكر ابن ابي عاصم رحمه الله عليه wannan littafi yana ɗaya daga cikin tafan aqida na musulunci daga cikin tafan al-udama wato littafin magabata wanda an rubuta shi ne a cikin karni na uku don wannan malami kuma da muka ambata rasuwarsa shekara ta 282 wato a ƙarshe ƙarshen ƙarni na uku kenan yayin da an haife shi ne a shekara ta 206 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tafai ne irin na da masu ruwaito maganganun na aqida da isnadojin su imma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko zuwa ga sahabbai ko tabi'ai ko makamantan su wannan yana nuni zuwa ga muhimmancin ire-iren waɗannan da tafai an buga shi ne su biyu zuwa yanzu bugu na farko da aka yi masa a shekarar miladiya ta 1980 kamar shekara wato 42 kenan zuwa yanzu ko haka ne 1980 kamar shekara 42 zuwa yanzu shine bugun da su Zuhairu Shawishi suka yi masa shine wannan dake hannuna gashi nan kitabu sunna ibn abi asim wa ma'ahu zilalul janna fi takhrij as-sunna shi Zuhairu Shawishi mai maktaba atam al-maktabul islami wanda da can su suke buga littafin malam Muhammad Nasir Jalal Albani kamar yadda aka sani su ne suka buga wannan littafin sai dai aku buga littafin akwai abin da suka yi wanda yake ba haka ya kamata su yi shi ne suka ce Albani yayi tahqiqi littafin haka suka yi kokarin su nuna wa masu karatu ko ba haka ba malam Albani Muhammad Nasir Din Allah ya gafarta mishi bi tahqiqi littafin ba sai dai yayi takhrijin uku bisa hudun hadisan ya fara takhrijin hadisan domin littafin na daga cikin littafin da sun dade a rubutun hannu ba a same su ba Shaykhul Albani sai suka tattauna da Zuhairu Shawishi akan cewa lalle wannan littafin na daga cikin littafin da ya kamata su saka a cikin jerin biyar littafin da za su yi wa hidima karkashin mashru'in sunna taqribus sunna bayna yaday al-umma da haka kuma a aikace sai Shaykhul Albani ya dauki hadisan ya fara takhrijin su yana bayyana matsayin su inganci ko rashin inganci shine zilalul janna to wannan littafin Albani ya kusa gama shi bai gama ba malam Zuhairu Shawishi da ya samu wannan kwafin da kawai sai yaje sai ya dinga saka waɗannan takhrijat din a kasan hadisan ba tare da izinin Albani ba kuma suka fitar da shi a haka wataƙila saboda manufofi na kasuwanci tunda littafin Albani a wannan shekaru suna matuƙar daraja a kasuwar littafi mai wuya kawai a ga sunan shi a cikin littafi nan da nan za a nemi komai yawan copies za a neme su a rasa ga uku dan kasuwa yana son kaya irin waɗannan waɗanda suna shiga ba yi da haufi a kansu to daga baya sai aka samu wani malami daga cikin ɗaliban Shaykhul Albani shine Professor Basim Ibn Faisal Al-Jawabira wanda professor ne na hadisi a kulliyatul usuluddin a jami'a ta al-imam Muhammad Ibn Saud al-Islamiyya wacce ke kasar Riyadh wato babban birnin Saudi Arabia wannan malami shine ya je ya sake takhriji da tahqiqin littafin kuma ya kaima Shaykhul Albani wannan aikin da yi sai Albani ya bashi nuskar sa ta wancan aikin yace to gashi ka je ka tsinci abubuwan da kake ganin kana bukata ka shigar da su da haka sai dogara ka cokan akan takhrijin da Shaykhul Albani yayi sannan ya kara dan abin da zai kara iya inda yayi asalin takhriji shine abin da ya rage na kaman 1/4 wanda Shaykhul Albani bai takhriji ba zuwa karshe da kanshi ya faɗi wannan a mukaddima da haka nuskar sa wannan kenan mai mujalladi biyu ta bugun al-maktabatul darul usaimi darul usaimi wanda ke Riyadh to ta fi zama madogara yadda waccan ta su malam Zuhairu Shawishi ta fuskar inganci da nagarta kuma professor na ilimi professor ne na ilimin hadisi da aqida dan haka akan harkar sa yake magana shi kuma wannan bugu an yi shi ne a 1998 nan kusa kenan kamar shekara 20 zuwa da hudu kenan da suka gabata 1998 ya kai shekara 20 da uku ko to kamar shekara 23 da suka wuce aka buga littafin shine bugu na biyu da aka yi masa ya dogara da rusukoki daban-daban wanda suke maktutat wajen yin aikin nasu babu shakka ko misƙalar darati game da danganta littafin zuwa ga shi wannan malami da ake cewa Ibn Abi Asim saboda akwai isnadi tiryan-tiryan har zuwa gare shi wanda malamai suke amfani da isnadin ka buɗe littafin za ka ga isnadin da ake bi tiryan-tiryan ya buta kan manya-manyan malamai har ya kai gare shi sai Ibn Hajar zuwa kan su ainihin wato Ibn Salai da sai Ibn Qudama duk suna da isnadi suna cikin isnadin har a cike zuwa gare shi sannan kuma shi da kanshi Ibn Abi Asim din ana ambata shi a cikin littafin. Zaka ji an ce qala Abu Bakr a cikin littafin. Daliban shi masu riwaya suna fadan wannan. Sannan zaka tarar da malaman shi da suka zo a tarihance cewa malaman shi ne daga su yake riwaya. Kamar yadda yake riwaya daga gare su a sauran littafin shi irin Al-Ahad wal Mathani, irin Kitabul Jihad, irin Qiyamul Layl, ya littafai duka akan waɗannan matsalolin. Sannan akwai hadisan da ya fitar da su a cikin wannan littafi kuma ya fitar da su a cikin sauran littafansa. Kamar da ga misali Bukhari ya rawaito hadisi a cikin Sahihul Bukhari, ya rawaito kuma a cikin Adabul Mufrad ko a cikin Khalqu Af'alil Ibad kuma kamantansa. Sannan kuma dukkanin malaman da suka yi mai tarjama sun ambaci wannan littafi a matsayin ɗaya daga cikin muhimman littafan da ya rubuta. Galibin malaman da suka mai tarjama in suka zo faɗin sunan littafansa za su faɗi wato daga cikin littafin shi akwai wannan littafi na ainihin wato as-sunna da ya rubuta. Allah ya gafarta masa. To dangane da littafin kenan a takaice. Sai kuma dangane da shi wane ne Ibn Abi Asim, za mu ɗan ba da labarin shi kankani takaitacce. Sunansa Abu Bakar Ahmad Ibn Amr Ibn Dhahak Ibn Makhlad Ibn Dhahak Ash-Shaybani, sunan shi Ahmad dan Amr, Amr kuma dan Dhahak, Dhahak dan Makhlad. Wannan shahararren malamin nan Abu Asim an-Nabil Ad-Dhahak bin Makhlad Abu Asim an-Nabil Ash-Shaybani, malamin su Bukhari da su Ahmad Ibn Hanbal, wanda ya rasu shekara ta 214 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, daga cikin rijalul jama'a to kakan shi shine mahaifin mahaifinsa. Kaga zaka iya cewa ya gaji karatu inda ana gado ko kuma da a ce ya fara karatu da wuri to da ya riske wannan malamin, domin ya riske shi a raye amma bai maida al'amarin shi zuwa ga koyon ilimi ba sai dai shekara 19 a duniya, kamar yadda tarihi yake nunawa. Da abin da ya fuskanta kawai zuhudu, wato kamar ka ce dariƙa a irin context namu na yanzu, yawan zikiri, yawan tasbihi zuwa bukukuwa da makamantansu. Wata nan kawai aka ga yayi kama da malamai sai aka tambaye shi hadisi kwaya dai sai zama bai ma san shi ba, sai aka tama maki yanzu kai dama baka ma san hadisi ba ka haddace shi ba ka zo ka shiga cikin wannan harkar, sai hankalin shi ya tashi ya dawo cikin hayyacinsa sai ya bazama neman karatu. A dai lokacin kuma kakan ya riga ya mutu, domin mun fahimci cewa an haife shi ka ta 206, kakan nashi kuma ya rasu 214 bayan shekara kamar 9 kenan da ya wasa ko. To kaga inda ya fara karatu da wuri ko hadisi biyar ne ya samu abun kaka ai, dan ya rabe shekara 9 ya isa Islamiya. To Abu Asim an-Nabil bai karantar da shi ba amma kakan shi, in mun tuna a can baya mun karanta ne Abu Asim an-Nabil, wato nabi kamar a ce managarci, mutum mai sanin ya kamata. An ce wata rana suna zaune a gaban malamin su ne, shikenan sai aka ce ga giwa nan ga giwa nan ga tushe, kamar yadda muke kaduwa a ajinin nan a ce ga wani abun mamaki zai wuce duk sai a tashi a fita, duk sai aka fita aka bar malamin yana karatu sai shi kadai ya zauna. Sai malamin ya mishi lakabi da cewa lalle kai kana da kasancewar kanka, shi mishi ainan nabi ina wannan mai hankalin nan, sai suna ya bishi. Wasu kuma suka ce banda wannan ma ɗabi'arsa ta bambanta da mutane ne, mutum ne wato mai sanin ya kamata da zurfin tunani, shi Abu Asim an-Nabil to shine kakansa. Yayin da kakan shi na wajen mahaifiya shine Musa ibn Isma'ila, Abu Salama at-Tabuzaki shi ma babban malami daga cikin malaman su Bukhari da Ahmad, shi kuma ya rasu shekara ta 223. Musa ibn Isma'ila Abu Salama at-Tabuzaki al-Basri, wani babban malamin nan da ai an san shi ko an shajin labarin shi, shine baban mahaifiyar shi, da haka jikan malamai ne, jikan malamai ne ta sama ta ƙasa, eh, da haka babu mamaki dan yayi ilimi ko ba za a mishi gori a ce ma kai dan jahilai ba, sai dai inda bai ilimi ba a ce mishi rago da kanka ne, a ce albasa ba ta halu ruwa ba. Da haka ya taso a gidan ilimi, baban shi malamin hadisi ne, baban shi kamar yadda muka ce babban malami ne, hasali baban shi ma yana da riwaya a cikin littafin Al-Imamul Baihaqi, baban shi wato Amr ibn Dhahhak yana da riwaya so da Bayhaqi ba cikin littafin Ibn Majah Ibn Majah al-Qazwini ya rawaita hadisi daga gare shi kuma har al-Imam Ibn Hajar a cikin Taqribut Tahdhib yana cewa thiqa amintacce ne baban nan shi baban shi ya rasu shekara ta 242 a kasar Hims kasar Sham ta yanzu kenan inda yayi alƙalanci shi ma din alƙali shi ma malam Ibn Abi Asim shi ma yayi alƙalanci a kasar Asbaha kasar Iran kenan ta yanzu kamar yadda Zahabi yake cewa da ya zama alƙalanci a kasar Iran Asbahan anan ya yada iliminsa anan ne ma aka samu ta kisa wanda ta faru tsakanin shi da wani abokinsa wanda da kullun tare ake ganin shi abokin yayi wani ya kulla mishi wata makarkashiya shi kuma ya mishi ya mai abin da ya fi nashi abokin ne yana cewa ai ilimin shi ba mutumin da ko Fatiha bai gama iyawa ba to sai ne ya bari an tare a cikin mutane a kotu sai ya miƙe ya karanta Fatiha ya shiga bayani da sharhi akan Fatiha yayi jawabi kamar kace ya lacca guda akan Fatiha yace jama'a yanzu wannan jawabin da yake nake yi ya wannan cewa na san Fatiha kuma san ta baka ce lalle ka san ta ga tuma yace to wanda yace ban san Fatiha ba gaskiya ya fara ko ƙarya yace ƙarya yake cito kun ji abin da wani ya fara dan haka daga yau na sa sunan shi a cikin lissafin mutane makaryata wanda bai halasta aka fushi da su ba kawai ya buga wannan staff din na alƙali to kaga alƙali kuma akwai ƙarfin doka to baka aka dinga shiga ana fita ana roƙon shi Allah annabi ya cire sunan mutumin nan daga wannan dinka yace Allah ba zai cire sai dai in an ga abin da ba daidai bane to akai ba alƙali na gaba a je a fit amma shi ba zai cire akai ta bi har Baghdad aka je ana neman ceto cewa ya taimaka domin wannan ba karamin mummunan shira bace kamar yanzu ne a ce kai ex convict ne a ce alƙali ya riga ya taba kulle ka amma a wani criminal offense a lokacin su aka yi wannan wato sheda kafin mutum ya bada sheda sai yana da tazkiya daga wani alƙali cewa alƙalin ya yarda da shedarka to sannan ya halasta ana wata kabiya a kira ka sheda idan kuwa ka ce ga wani alƙali ya ce kai mutumin banza ne to ba zai karɓi shedarka akai shi yake ya tibure ce wallahi ba zai ba kuma dole aka haka hakura mutumin da ya ci gaba da ba cikin lissafin mutane makaryata wanda ba ka karɓi da shi Allah shi kyauta Ibn Mardawiya yana mashi kirari yake cewa hafizul kathirul hadithi saduqun sannafa almusnada wal kutuba yace malami ne mahaddaci ne yawan hadisai wanda ya wallafa musnad yana da musnadin sa da yake ba a buga shi ba har yanzu da kuma da tafai waɗanda ba waɗannan ba ya rubuta tafai daban-daban al-Imam adh-Dhahabi a cikin siru a'lamin nubala yana masa kirari da cewa hafizul kabirun imamun bari'un muttabi'ul asa malami ne babba ƙwararre mai bin hadisai yace kasirut tasanif mai litafai da yawa qadima asbahana ala qada'iha wa nashara biha ilma ya zo kasar asbahan a matsayin an turo shi alƙali kuma anan ya da ilimin sa al-Imam adh-Dhahabi ya ila cikin tazkiratul huffaz yake cewa al-hafizul kabir al-imam adh-Zahid له الرحله الواسعه والتصانيف النافعه شي babban malami babban limami mai zuhudu yana da tafiye-tafiye masu yawa wajen neman ilimi sannan kuma yana da littattafai masu amfani haka nan a cikin al-ibar fi khabari man abar zahabi yace al-imam al-hafiz babban malami ne kuma limami yace wa kana imaman salihan faqihan warihan kabiran qadim babban malami ne limami mai takalon nan kuma mai matukar wato daraja a idan mutane daga cikin malamansa da suka koya mai karatu akwai su Abul Walid al-Layalisi akwai Abu Dan Marzuq akwai Hudba ibn Khalid akwai Duhaim akwai Hisham ibn Ammar akwai Ibn Abi Shayba wanda yana yawan riwaya daga Ibn Abi Shayba Abubakar kenan har kuma yayi nuzuli zuwa ga matakin su Ibn Abi Hatim da Imam al-Bukhari domin ka kalli wato isan da aka haife shi za ka ga cewa Imam al-Bukhari ba su girme shi girma irin ta malami da dalibi ba sai dai sun girme shi irin girma na wa da kani Imam al-Bukhari ya ba shi shekara 10 ne a rayuwa kai ko wani abu makamancin haka shi haife shi 206 Bukhari ma ya bishi shekara ta 196 ko na maka ko da hudu ko da hudu ne ko da shida da hudu to kaga ya bashi shekara 12 to kaga girma ne nawa da kai ba girma ne na malami da dalibi ba to haka Ibn Abi Hatim da ire-iren su amma su ma ya riwaya daga gare su daga cikin daliban shi akwai Essa mai suna Atika ta daga cikin manyan daliban shi ta riwaya daga gare shi ana mata alkunya da Ummu Dhahak sannan akwai Ahmad ibn Ja'far ibn Ma'bad da Imam Abu Sheikh Al-Asfahani mai littafin Akhlaqul Mustafa da Akhbarul Muhaddithina bi Asfahan daliban shi ne ya yi riwaya daga gare shi kuma ya mishi tarjuma wacce take mai girma kwarai daga cikin littafan da Ibn Abi Asim ya rubuta akwai musnadin shi da aka ambata akwai kuma kitabu qiyamul layl akwai kuma kitabul jihad akwai littafin shi al-ahad wal mathani hadisai daidai ku da bibiya da kuma shi wannan littafin nashi wato as-sunna wanda shine mafi shahara littafai daga cikin tafsirsa bayan wannan rihla mai tsayi a rayuwa ta ilimi da karantawa da alƙalanci da fatawa Ibn Abi Asim ya rasu a ranar wato talata 5 ga watan Rabi'ul Akhir hijira da shekara 282 Allah ubangiji ya gafarta mishi ya rasu a wannan gari na Asfahana kuma anan aka rufe shi Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya sa ya huta da nawa da bakwai yes haka ne da bakwai da nawa ne ce kuskuren baki ne 287 jazakumullahu khair ya rasu shekara ta 287 kamar da yake rubuta a jikin littafin gashi ko na'am daga cikin masadir wuraren da zaka ga tarihin Ibn Abi Asim da tafai da zaka iya karantawa dan samun tarihin sa suna da yawa amma ga wasu kamar haka akwai littafin Al-Jarh wa Ta'dil na Ibn Abi Hatim Ar-Razi a cikin mujalladin Sanadi ya masa tarjuma sai kuma Akhbaru Asbahan shi ma ya masa tarjuma sai littafin Tabaqatul Muhaddithina bi Asbahan da kuma littafin Tazkiratul Huffaz ta Ibn Talib Imam Adh-Dhahabi a cikin mujalladin Sanadi hal ila Adh-Dhahabi a cikin Sirru Alamin Nubala mujalladi na 13 ya sake mai wata tarjuma da kuma Al-Ibar a cikin juz'i na 2 wanda a ajinmu na fasal shekar albani da usul muna gab da isa wannan gaba domin ajiya mun yi karatu a shekara ta 281 to muna gab da isa shekarar rasuwarsa haka na Imam Abul Qasim Ibn Asakir na Dimashqi a cikin tarihin shi al-mawsu'i shine tarihu madinati Dimashqa a mujalladi na 7 shi ma ya mai tarjuma da al-Imam Khalil Ibn Aybak As-Safadi babban wato dalibin al-Imam Adh-Dhahabi a littafin shi mai suna Al-Wafi bil Wafayat a cikin juz'in shi na 7 shi ma ya mai tarjuma sannan shi kuma Ibn al-Imad al-Hanbali a cikin littafin shi Shajaratul Dhahabi fi akhbari man dhahab cikin mujalladi na 2 da Imam Abu al-Fida Isma'il Ibn Kathir ad-Dimashqi a cikin littafin shi Al-Bidayatu wan Nihaya a juz'i na 11 sannan sai al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Lisanul Mizan a mujalladi na 7 Allah bai gije gafarta musu gaba ɗayan su sai kuma al-Imam ko kuma din da shi ba imam bane marubuci ne da shi ne Khairuddin Az-Zarqali Zarqali ya mai tarjuma a cikin al-A'lam shi a Zarqali ba imam bane sunan shi kenan kawai Zarqali na fata mun gano Allah ya gafarta musu gaba kiyaya to jama'a wannan shine a takeice dangane da gaba ta uku ta bayani akan shi littafin da kuma mai littafin a takeice kwarai da gaske to sai abu na karshe a wannan mukaddima shine manhajin da zamu bi wajen karantar da littafin abu na farko shine zamu dinga kiran sunan kasusuwan da sunna na Ibn Abi Asim sunna SUNNAH na Ibn Abi Asim idan an rubuta Abu Asim za a rubuta Abu hyphen sai kuma A da alhamza kafin ita ya yake cin alhamza ne da Hausa wannan alhamza da ake sakawa kamar in zaka rubuta ya mai ya ko ya mai ya
ba wani malama wasu ne a nan ya bani ya agaje ni ya mai ya kasan a turanci ingilishi da hausa babu lafazi muqabilul ayn babu shi saboda kaga ayn is deeper na cikin makogoro ne a hausa ko a ake ji haka a turanci ma ingilishi a ake ji sai yana daga cikin kakale in kana hausa ka dinga ganin sai ka furta ayn babu ita a hausa babu ita assalamu alaikum da hausa kake yi ko da larabci tukunna sai a duba ko mun gane ya jama'a wannan duka usadanci ne kawai saboda a hausa babu wannan lafazin kamar da a hausa jama'a babu l'irabi babu l'irabi a hausa na canza kalmomi saboda inda suka zo haka da haka bahaushe ne ce na ga abubakar baka yin ka hausa ka ce kuma ka ce na ga ababakar ka ce mahulubi ne a babu wannan a hausa bahaushe yana fahimtar cewa abubakar mahulubi ne ba sai ka mishi nasaba ba to ya kamata mu dinga gane ka'idojin harsuna amma saboda in gausa ta mana yawa mu dinga shigar da wani yare cikin wani zaka ga da yan boko da yan arabiya duk tana da irin wannan matsalolin nan dan boko din gidan shi ma sai ya shigar da bokon shi koyaye ne a cikin yaren gidansu haka shi ma dan arabiya sai ya shigar almuhimmu babu ainun a hausa amma akwai alhamza to daga alhamza ake sakawa a inda ya zama harafin wasai ya zo a matsayin harafin wato ba a matsayin consonant ba a matsayin vowel ba a matsayin consonant ban san menene ce da hausa ba a matsayin baki yauwa a matsayin baki ba wasai ba da za ka ga asim yanzu a matsayin baki ne shi sa za mu saka mashi alhamza before a ɗin ala sa an gane abin da yake nufi asim sim haka nan shi kanshi wannan saka double e ɗin ba hausa ba ne shi a hausa babu wasalin double e to mu kuma da hausa za mu rubuta za ka asim ne da i inda hausa ce haka ake rubuta idan kuma ka saka double e to sai ne zama ko da English kake rubutawa ko kuma da transliteration to sannan transliteration ne kuma ai da sai ya zama a sim shine zai bada wannan double e din ko mun gane da ka asim ne kawai asim sunna na ibnu abi asim haka za mu sa mai suna insha Allah kasir na daya kuma wannan da muke ciki kenan kasir na daya kasir na biyu har zuwa abinda Allah ya sauka sannan a za mu dinga karanta nasoshin wato hadisan da isnadojinsu muna musu fassara da hausa gwargwadon hali yana kawowa da isnadi kuma a al'adance isnadojin suna ɗauke da wasu fawa'id na ilimi amma ba za mu dinga tsawaitawa game da su ba sai abin da ya zama dole wajen faɗan cikakken sunan mutum inda bai faɗa ba ko wajen bayani akan wata mas'ala ta isnadi ko wata mas'ala wata fa'ida wadda ta zama dole wanda Allah ya huwace mana muka santa musamman wanda shi ya ambace su ba zai yi kurmi ta karanta isnadojin kawai muna wucewa kwanaki na faɗa wata magana a wani karatu da muke yi da wasu mata shine karatun wato ishratun nisa wasu ƴan uwa suka yi korafi akan cewa ana karatun ana yawan magana akan mazaje cewa ne shine dan wane wane mutumin gari kaza cewa wannan su ba su san fa'idar shi ji to sai hakuri malaman hadisi suna cewa wannan shine rabin ilimi kamar da Abubakar kamar da Amina Ali ibn al-Madini yake cewa ma'rifatul rijali nisful ilmi wa ma'rifatul fiqhi an-nisful akhar sanin mazaje shine rabin ilimi a hadisi sanin ɗayan sanin kuma fiqhun hadisi shine rabin to waɗannan ko mazaje babu yadda za a yi ka san su sai in kullun kana jin sunan su ya kai da muka san sunan junan mu saboda kullum muna jin sunan junan mu wani sunan shi Muhammad wani sunan shi Ahmad wani sunan shi Isaac kiza kake gane mutum babu ranar ka zauna kace bari ka haddace sunaye to babu ba a zama a ce za a haddace a ce an ce Abu Asim shine Abdulhaq ibn Makhlad kai ta karantawa kana jan tarbi kai kafa 100 misali kace ko ka riki ko kace wani duba maka kaga ba a haka ba Qur'ani bane amma yau da kullum in kana ji har za su saba su zama kai part of your being yana da gaskiyar manufar da ta sa dole a ci gaba da faɗansu duk da yake abu ne mai wahala amma ya aka iya dole a faɗa
kuma yana tsorata mutane wanda su kawai ba manufarsu bace. To da haka zamu dinga magana akan abin da ya sauka na isnadojin idan akwai bukata, ba bukata kuma kawai zamu tsallake. Sannan duk magana da zamu yi wajen fassara hadisi ko wajen bayani akan wata mas'ala ko tahlilin wata qadiyya zamu dogara da maganar malamai waɗanda ake dogara da maganganun su a ilimi. Malaman hadisi, malaman fiqh, malaman tafsiri, malaman aqida, malaman tarihi, malamai masana na da da na yanzu. In ta kama kuma zamu aro maganganun daga littafan su, sawa'un tafsirai ne ko littafai ne irin waɗannan na aqida, ko littafai na sharhin hadisai, ko bincike ne na ilimi na zamani kaman wato kundayen digiri ko makaloli ko ko fatawoyi na malamai da makamantansu. Duk zamu dogara da su wajen bayani akan abin da ake nufi ko wata mas'ala ko wani shari. Sannan kuma zamu dinga amfani da ita wannan nuska ne ta wato jawabira ta wannan Professor Vasin bin Faisal Jawabira, saboda ta fi wato ɗayar nuskar waccan ta su Zuhair Shawish ta fi ta zama ahdath, kuma ta fi ta itkani, ta fi ta wato kulawa da abin da ya kamata a kula da shi a ilimance wajen ta hakikin mas'alar. Sannan zamu dinga yin wannan karatu kamar yadda muka ce a irin yau Asabar interchangeable, wata Asabar mu yi shi, in wata ta jiyo mu yi littafin Al-Istiqama, kamar yadda malai ya shafa da babu gaggawa a cikin abu, dole ai abin da ya sauka. Wani lokaci zamu iya yin awa biyu, ma'ana awa ɗaya mu juya kasar mu sake yin wata awa, mun ji muna da nishadi, mun ji muna da yanayin da zamu yi haka, mun ji yanayin nishadi ba kawai mu ɗaya mu hakura haka dai har Allah ya ɗauki kwananmu, ko kuma har mu gabayar littafin, ko shi ya gabayar mu ko mu gabayar shi, in ya gabayar mu shikenan sai a sake ɗauko wani kuma a ciki ya ci gaba. Insha Allah haka zamu bi da wannan littafi da shi da ɗaya littafin. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka a cikin da mu karanta a ciki, sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa danshi muke mai kokari mu jaddada niyoyin mu jama'a na waɗannan darussa da karatuka. Muna yin su ne dan neman yarda Allah, dan mu fahimci addinin Allah da mu da waɗanda muke tarayya da su a cikin wannan aqida, ko ɗalibai, ƴan uwa, ko mutane masu saurare. Duk fatan mu ya zama kowa ya ji ya gyara abin da yake daidai, ya gode wa Allah ya ci gaba da shi. Abin da yake yana kan kuskure ko yana kan abin da yake ba daidai ba, ya gyara dan duka a gudu tare, a tsira tare. To wannan ita ce muqaddima da dama na sore mana takaitacciya a cikin kasar guda. Za mu sa kuma kasar na biyu mu dan taba karatun littafin, don dana ganin kamar akwai nishadi din ko dan dai ajiya littafin ne. To na ganin za mu saurara anan insha Allah. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.